Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1925 da kuma 60 a birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukan mu na yanar gizo, wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da daren yau Alhamis 13 ga watan Yunin 2019. Muhammad Hafiz Baballe tare da Yusuf Aliyu Harande muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirin namu na yanzu. Za ku ji cewa wani mai fashin baki akan harkokin siyasa ya yi ƙarin haske akan irin ƙalubalen da sabbin 'yan majalisun dokokin Najeriya za su fuskanta. Yau kan wannan batu za ku kira ku bayyana ra'ayinku a kai, shin wani irin ƙalubale kuke gani sabbin 'yan majalisun dokokin Najeriya na 9 za su fuskanta yanzu? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Sannan muna tafa da shirin labaran wasanni a takaice, amma da farko bari mu fara da labaran duniya.
Assalamu alaikum. Wani babban jami'in tsaro na Amurka ya ce yana da cikakken karfin imani cewar Iran ce ta kitsa harin da aka kai akan jiragen ruwan nan guda biyu na jigilar man fetur da aka nakasa a tekun Oman. Wata muhimmiyar mashiga ce ta zirga-zirgan jirage da ke dauke da bai a tekun Iran. Wannan jami'in ya nemi a boye sunansa, ya gaya wa gidan rediyon VOA cewar suna da shaida mai ƙarfi da ke nuna cewar Iran ce ta kitsa wannan aiki, sai dai jami'in bai bayyana da wani bayani mai ƙarfi ba. Wannan farmakin dai ɗaya ne daga cikin har-haren da dama da aka kai a yankin a 'yan kwanakin nan, waɗanda kuma Amurka ke ɗora laifin kai su baki ɗaya a kan ƙasar Iran. Kodayake kuma har ya zuwa yanzu Amurka ɗin bata ba da wata ƙwarar shaida da ke tabbatar da lamarin ba. Yau shugaban ƙasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya kori babban jami'in ƙasar na man fetur, wanda daga nan ne ƙasar ke samun fiye da kashi 90 cikin 100 na kuɗaɗen shigarta. A yau Alhamis ne shugaba Kiir ya ba da sanarwar koren ministan mai suna Ezekiel Lolgat, inda kuma ya mai gurbin sa da wani da ake kira Awol Daniel Chong. Shugaba Kiir dai ya bai bayyana da dalilin korar jami'in ba, amma wani masanin harkokin tattalin arziki da ke can birnin Juba ya ce watakila korar tana da nasaba da zargin da ake wa GOT na cewar ya kasa bayyana da yadda ake sarrafa kudaden da kasar ke samu daga man fetur, kuma akwai alamar cewar ya karya wasu dokoki dangane da yadda ake saka kudaden gwamnati a ma'ajin banki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. A halin yanzu kuma al'amura sun ci gaba da komawa daidai a babban birnin Sudan a Khartoum, inda dai kuma mutane suka ci gaba da kaiwa da kawowa da al'amuransu. Zirga-zirga a manyan tituna sun ci gaba da gudana bayan da ƙungiyoyin adawa suka kammala tarurrukansu da na zanga-zanga da yajin aiki. Nan ba da jimawa ba ake sa ran wakilan masu zanga-zanga za su sake komawa kan teburin tattaunawa da shugabannin gwamnatin mulkin sojan ƙasar a hanyoyin da za a bi na maslaha. Sojoji dai ke rike da mulkin kasar tun bayan da suka tumbuke tsohon shugaban kasar Umar al-Bashir a watan Afrilu. Sun yarda za su saki fursunonin siyasa a cewan jagorar sulhu na musamman daga kasar Habasha Mahmud Darir. Ana soma wasu gagarumin rawar daji na sojoji daga kasashe 18 a tekun Baltic, sai dai kuma manyan jiragen da ke sahun gaba a cikin atisayen ba waɗanda aka girke su bane na dindindin a kasashen Turai. Waɗanda aka girke su ne a jihar Virginia ta nan ƙasar Amurka. wannan atisayen da aka yi wa laƙabi da Baltic Operation ko kuma Baltos shine atisayi mafi girma a ƙasashen Turai da ya kunshi jiragen ruwa 50 da jiragen ƙarƙashin ruwa 2 da jiragen sama 36 da kuma sojojin sama fiye da 8,000. Wannan rawar dajin da aka fara tun ranar Lahadi kuma za ta ci gaba har zuwa ranar 21 ga wannan watan. Tsohuwar al'ada ce da ta kwashe kimanin ƙarni 5 da ake yi gabatar da ita. Wani harin ƙunar baƙin wake da aka kai a gabashin ƙasar Afghanistan ya hallaka aƙalla mutane 8 ya raunata wasu 12. Jami'ai sun ce cikin waɗanda farmakin ya afkawa da aka kai a yau Alhamis ya shafi har da wasu jami'an sojoji nasu.
Yusuf Aliyu Haran da ke nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, shekaran jiya aka kaddamar tare da rantsar da sabbin shugabannin majalisun dokokin ƙasar a karo na 9. Dangane da wannan batu ɗazu na tuntuɓi mai fashin baki akan harkokin siyasa, Malam Kabiru Ɗanladi Lawanti na sashen koyar da aikin jarida na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Na kuma fara da tambayarsa kowanne ƙalubale sabbin 'yan majalisun dokokin Najeriya za su fuskanta yanzu haka a majalisa ta 9 bayan sun sha rantsuwar kama aiki. Ya kuma fara da amsa tambayar kamar haka:
Wato akwai ƙalubale da yawa, musamman kasan yawanci 'yan Najeriya sun jahilci menene ma aikin majalisa. In aka zagi ɗan majalisa, kowa na masa ganin kaman shi ma daidai yake da me ake ce mashi ɓangaren zartarsa, amma su babban aikinsu shi ne ainihin tabbatar da sun yi doka, wato saboda ainihin kyautatuwan a rayuwar 'yan Najeriya da kuma tabbatar da cewa majalisar zartarwa ta yi aiki da ainihin tsarin mulkin ƙasa, wato duk abin da za a yi a ƙasa ya kasance ya bi dokoki waɗanda aka shimfiɗa a tsarin mulki na ƙasa. Akwai matsaloli da yawa wanda muke fama da shi a matsayinmu na ƙasa. Na farko, dole ne su ainihin kauda siyasa da ke tsakaninsu. Zaɓe dai ya wuce, sannan sai su fuskanci ainihin ƙalubale wadda ƙasar nan take ciki. Na farko, akwai abin nan na tsaro wanda ya addabi ɗaukacin ƙasar. Wato ba wani yanki na ƙasar nan da yanzu aka ce wai za ka buɗi ƙirji ka ce yana zaune lafiya. Sannan mun dawo wajen kamar mu ce specific, ban san yadda zan fitin na shiga.
Matsalolin jihohi haka?
Yawa, mun koma jihohi. Akwai jihohin da suke fuskantar manyan matsaloli, musamman a Zamfara, Kaduna da Katsina, inda ainihin 'yan bindiga suka addabi mutane suke shiga ƙauyuka suna kashe al'umma. Dole ne su tabbatar da an yi dokoki wadda za su kawo zaman lafiya da kuma wato abin da ake kira reform, wato canza yanayin hukumomi na tsaro na ƙasa, yadda za su iya fuskantar matsalolin da muke wato fuskanta a wannan lokaci da. Abu na biyu kuma shi ne, akwai matsaloli da ake samu kai, ko kuma za mu ce aka samu tun daga shekara ta 2015 zuwa yau, na ainihin kawo tarnaki a yadda ake kasafin kuɗi na ƙasar nan. Za ka tara ɓangaren zartarwa zai mika kasafin kuɗi, amma sai ya zauna a wajensu wajen wata 7 ko 8 kafin su ainihin mayarwa majalisar zartarwa don ta ainihin fara aiki da shi.
To, baka ganin suna ba da uzurin cewa su ɓangaren zartarwa ba sa kawo kasafin kuɗin a lokacin da ya kamata?
Wani lokaci yana zuwa, don na iya tunawa kamar a 2015 kasafin kuɗin 2016 ya zo ne tun lokacin tun wuraren watan Satumba, wanda shi ne ba a tabbatar da shi ba har wuraren watan Mayu na shekarar da ta shiga. Duk da akwai wasu matsalolin da aka bayyana na cewa wasu hukumomi na gwamnati sun fi zuwa wajen ainihin wato kare ainihin kasafin kuɗinsu. To, amma dai yana daga cikin matsalolin da ake fuskanta wanda yake ya kamata su fuskance shi. Dole ne wato in ɓangaren zartarwa ya tura ainihin kasafin majalisa, su tabbatar da hukumomin gwamnati sun zo sun kare waɗannan kasafin kuɗi din akan lokaci saboda a fara yi wajen kafa aiki. Abu na biyu kuma kafin akwai abin da suke na oversight function, wato zuwa su duba irin ayyukan da aka bayar wanda yake suna cikin kasafin kuɗi, da tabbatar da cewa an bi wannan kasafin kuɗin yadda yake, wato yadda yake a dokar kasafin kuɗi. Za a ba da ayyuka amma babu mai bibiya ya ga cewa waɗannan ayyuka an yi su kamar yadda suke a cikin abin da ake kira bill of quantity, wato tsarin aikin da aka bayar ɗin an yi shi yadda ya kamata, kuma wato ya bi abubuwan da aka sa a cikin kasafin kuɗin ko bai ba. Waɗannan su ne wasu kamar in ce ƙalubale da za su fuskanta. Kuma rigingimu na siyasa na shugabanci da kuma karaban mukamai a cikin majalisa ɗin kanta, wanda in ba a mai da hankali ba zai kawo ainihin majalisa ɗin
tarnaki. Yawwa, abin da nake so ne maka magana kenan. Kaga an gama raba kusan manyan mukaman majalisar, amma za ka ga ɓangaren kudu maso gabas zan ce ba su samu mukami ko ɗaya ba.
Yanzu abin da nake so da mai ince kenan, rabe-raben mukamai ya kare, kusan manyan mukamai na majalisa din ya kare, amma akwai wato bangaren da bai samu ainihin wakilci ba cikin wannan majalisa din. Saboda haka dole ne a duba, saboda ainihin tabbatar da haɗin kai da kuma zaman lafiya a ƙasa, a duba su ma wannan bangare din a musu abin da ya dace. Saboda majalisa din ba za ta yi aiki a cewa kawai wasu bangarori na kasan su ne kawai suke gudanar da majalisa din ba. Dole a samu ainihin representation, wato wakilci daga sauran bangarori na kasa.
Domin a samu haɗin kan kasar gaba ɗaya kenan.
Domin a samu haɗin kan kasa da kuma a samu cigaba na kasa din.
To daga ƙarshe, wace shawara za ka ba wa sabbin shugabannin?
Wato dole ne a kauda son rai. Kar ya kasance wato abin da su suke so, wato su a matsayinsu na 'yan majalisa shi ne kawai zai zamanto abin da 'yan Najeriya suke so. Akwai matsaloli da yawa a Najeriya na rashin aikin yi da talauci da gurgusowa hamada da zaizayar ƙasa, wanda yake manyan abubuwa ne wanda yake mutane ya kamata su mai da hankali a kai. Ba wai abin da kawai su wato shi abin da ya dame su shi ne za su ɗauka ya zamanto shi ne damuwar ƙasa ba. Waɗannan su ne abin da ya kamata su fuskanta, saboda ana zargin cewa shekara kuɗin nan da ya wuce kusan ƙasan kaman a tattalin arzikinta ya kusan durƙushewa, sannan da matsaloli na tsaro da sauransu. Ya kamata su cire ainihin bambance-bambance da ke tsakaninsu na siyasa su fuskanci ƙasa a yanzu, saboda shi ne abin da tarihi zai tuna da su. In ba su yi wa ƙasa aiki ba, za su tafi a majalisa, a ce majalisa ta tara a jamhuriya ta kaza sun zauna shekara huɗu ba abin da suka yi wa ƙasa, sai abin da ya shafi ainihin son ransu da kuma abin da yake na cigaban kansu kawai.
Malam Kabiru Ɗanladi Lawanti kenan, na sashen koyar da aikin jarida na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku ma ku kira ku bayyana ra'ayinku. Kafin mu buɗe layukanmu, mu shakata da wannan waƙar.
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To wa muke da shi daga jihar Kano?
Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga jihar Kano?
Masha Allah, kai tsaye Tijjani Isa sai jin malu karamar koma kura ne akan layi.
To Tijjani Isa, menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau?
To alhamdulillah, har ga Allah su dai ba wani kalubale da za su fuskanta, yan majalisu kenan. Ba wani kalubale da za su fuskanta tunda dai ba wasu ba sababbin yankan rake bane.
To amma ba ka ganin da yawa daga cikin su sababbi ne?
A tare da ni?
Eh, ina tare da kai. Ba ka ganin da yawa daga cikin su sababbi ne zuwa majalisar ne?
Allah dan Annabi duk wanda suka je.
Hello, kana jin mu? To,
ina jin ku.
To, eh, muna jin ka.
Kana magana da Isma'il Haruna daga Kaduna ta Zaria.
To, menene ra'ayinka?
Yawa, ra'ayina shine na wayannan ƴan majalisu da aka zaba. Dikensu da su tsaya su yi ma mutane abin da ya kamata.
To, amma wani irin kalubale kake ganin za su fuskanta? Ganin yadda majalisar da ta gabata ta kare.
Akwai sababbi wanda suka je ba san ta inda za su fara ba. To kaga akwai bambanci da wanda su sun taba yi. Amma muna kyautata musu da su insha Allah.
To mun gode Malam Isma'ila. To daga jihar Kaduna kuma bari mu je Tarabawa, muke da shi a Taraba. Eh, muna jin ka.
Ni ne mai suna YY ko dai daga Taraba.
To YY, to menene ra'ayinka?
Eh, ra'ayina akan sabubin yan majalisa wanda suka doki rantsuwa cikin kwanan nan. Akwai kalubale dewa a gaban su, musamman ma maganar tsaro. Shine babban abin da ke faruwa a kasan nan. Ke in ba su haɗu sun fahimci juna, sun cire bambancin siyasa da na son zuciya ba, to kasan nan ba mu san inda za mu shiga ba. Amma idan har sun kinta hankulansu wuri ɗaya, suka yi tafiya akan agida ɗaya, to lalle za a sawo kan matsalan tsaron da wanda ya addabe mu a cikin wannan kasan.
To mun gode YY daga jihar Taraba. To yanzu kuma bari mu je jihar Niger. Wa muke da shi a Niger?
Rahim mai wankin hula a garin Lego ɗaya a Kimba.
To mai wankin hula, menene ra'ayinka?
To ni ra'ayina gaskiya majalisun, ɗan majalisun nan namu yanzu ba su da wani kalubale saboda duk abin da suke nema na farko sun same shi. Amma kalubalen da ke akan su rashin su tsaya su yi muƙasa aiki. Ya kasance a ga aiki a ƙasa ba a fatar baki ba, ko a rubuta a takarda a aje a ce za a yi ko ba a yi ba, ko kuma an yi ba a yi ba, shine kalubalen su.
Wato su ringa bibiyar ayyukan da aka rubuta a takarda su tabbatar an yi kenan, dama yana ɗaya daga cikin aikin su.
Yawwa, a ganshi a aikace, to shine kawai mafita gare su. Amma da zaran ba su yi haka ba, to alhakin mutane fa ba zai basu ba. Abin da muke kira da su kenan.
To mun gode mai wankin hula. To daga jihar Niger bari mu matsa jihar Kaduna. Wa muke da shi a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Na yi
mun madaci karamar hukumar Kauri jihar Kaduna.
To ya umene ne ra'ayinka?
Wato ra'ayi na shine wayannan ƴan majalisu suna da kalubale a gaban su. Kalubalen kuwa shine wancan majalisa da ta shuɗe akwai matsaloli da tabara shi kanshi wannan majalisa. Dole ne sun yi kokarin sun saisaita ainihin yadda za su tafiyar da wannan majalisa ta yadda za a kauce wa waɗancan matsaloli da sauraki su. Sa'in nan kuma dangantaka, ana buƙatar dangantaka mai ƙarfi tsakanin su da ɓangaren zartarwa. Dangane dai duk abin da za a yi ana yi ne don talaka ya ji daɗi, kuma don ƙasan a samu ci gaba a ƙasan, a samu zaman lafiya da sauraki su. To duk muna fatan mu ga wannan a majalisa da sauraki su. Kirana daga ƙarke su kansu ƴan majalisa, ɗan Allah ya ji maganar siyasa ko ƙabi.
To mun gode Malam Ya Usleman. Har yanzu dai muna jihar Kaduna, wa muke da shi?
Na'am, da Yarima Abubakar kasuwan magani.
To Yarima Abubakar, menene ra'ayinka?
To gaskiya ni na ganin kalubalen da ke gaban ƴan majalisa kalubale ne wanda ma iya cewa in ma har akwai shi su ne za su kirkira ma kansu waɗannan kalubalen. Amma matukar za a yi aiki tsakani da Allah, kuma za a yi aiki domin ƴan Najeriya. Ni ina ganin kalubale ne in ma za a samu ba masu yawa ba, kuma ba wasu wanda za su kawo musu ciwon kai ba. Domin ko matukar aka mai da hankali a ganin an faranta ma ƴan Najeriya rai a yayin gudanar da ayyukansu, babu shakka za su ga haske, za kuma su ga nasara, kuma za su ga sauƙin tafiyar da ayyukan nasu a majalisun dokoki baki da. Domin
to mun gode Yarima Abubakar daga jihar Kaduna. Yanzu kuma bari mu je jihar Nasarawa. Minke da shi daga jihar Nasarawa.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana?
Idan Zakari ya mamada daga kishi Nasarawa.
To menene ra'ayinka?
Ra'ayina anan shi ne gaskiya wannan ƴan majalisu suna da kalubale a gabansu. Inda abin da ya faru da ainihin waɗancan saurin ƴan majalisu da suka wuce. Saboda jayayyar da suka yi da gwamnati ba su bari an yi matsalatawan aiki ba. Suna aka zo zaɓe, kaga su ba zaɓe su ba. To su ma idan suka lura da wannan suka ba gwamnati haɗin kai a kai aiki yadda ya kamata. Insha Allahu in an sake dawowa zaɓe za a zaɓe su. Ya kamata abin da za su yi ba kenan.
To kai kana ganin ba wani kalubale da za su fuskanta?
A kalubalen shi ne wannan kawai. Irin wannan kalubalen shi ne wanda waɗannan suka fuskanta. Ya su suna ganin cewa sai da su ne za a kafa gwamnati. Suka bujire saboda babu ra'ayinsu ba. Su ma waɗannan in suka yi haka.
To mun gode. Yanzu kuma bari mu je jihar Jigawa. Wa muke da shi a Jigawa?
Hello, Awalu ne daga Babura.
To Awalu daga Babura, menene ra'ayinka?
Ra'ayina ni ina fatan wannan majalisa da ta samu Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alkhairi. Abubuwan da suke faruwa da aka yi a baya, Ubangiji Allah kai maimaita mana irin su. Shi ne fatana.
To ba wani kalubale da kake ganin za su fuskanta?
Insha Allah mu addu'a da muke musu tunda Allah ya sa mun zaɓe su, Allah ya haɗa mu da su, muna addu'a Ubangiji Allah mana jagoranci akan wannan al'amarin.
To amin. Mun gode Awalu Babura daga jihar Jigawa. Yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi. Wa muke da shi daga jihar Bauchi?
Assalamu alaikum. Kana magana da injiniya Biliyamin Duguri, ƙauren Yankari.
To amin. Wa alaikum assalam injiniya, menene ra'ayinka?
Ra'ayina ga yan majalisu da aka naɗa su don yanzu dawowa na daga Abuja kenan wurin murnan kamaransu a aikinsu. Muna musu fatan alheri da kuma abinda za su sa a gaba ita jam'iyyar. Ku gane cewa fa jam'iyyar za a zo a sake zaɓensu, kuma talakawa ne masu zaɓen nan. Sannan kuma duk abinda za su yi su haɗa kai da ita majalisar ta zuwa na ƙasa wadda haka.
To mun gode injiniya. Yanzu kuma bari mu je jihar Naija. Wa muke da shi a jihar Naija?
Mai magana Bello daga jihar Naija.
To Bello, menene ra'ayinka?
Ni ra'ayina shi ne ɗan majalisun nan da Allah ya nuna muna yanzu suna tare da Bawa Buhari. Saboda mun san Bawa Buhari mutum ne na gari, na halin ƙwarai. Ya sa muka zaɓe su, muka zaɓi kuma Bawa Buhari. Saboda zaɓen sai mutum daga aiki.
To mun gode Bello. Muna godiya kwarai da gaske ga dukkan waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu. To yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Tsohon ɗan majalisar dattawan Najeriya daga jihar Kaduna, Sanata Shehu Sani, ya kira ga gwamnatin ƙasar da ta gyara babban filin wasa na ƙasa da ke Abuja a maimakon tsayawa kaɗai ga sanya masa sunan marigayi Chief MKO Abiola. A jiya ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana raɗawa filin wasan sunan Abiola a jawabinsa na ranar bikin demokuraɗiyya na farko da aka gudanar a ranar 12 ga watan Yuni domin karrama Biolan wanda aka ayyana shi ya lashe zaben shugaban ƙasa na ranar 12 ga watan Yuni shekara ta 1993 wanda gwamnatin soji ta wannan lokaci ta soke. To sai dai duk da yake sanata Shehu Sani ya yaba wa shugaba Buhari akan ɗaukar matakin a shafin sa na Twitter, amma yana ganin ya kamata a yi amfani da wannan damar domin gyara na musamman ga filin wasan wanda ke cikin halin ni'yasu, domin a cewarsa ko ba komai marigayi a Biola babban jigo ne na cigaban wasanni a Najeriya. ‘Yar wasan ƙwallon kafa ta ƙungiyar ƙwallon Najeriya mata ta Super Falcons Asisat Oshiwala ita ce ta lashe lambar gwarzuwar wasan da ƙasar ta fafata da jamhuriyar ƙasar Koriya a wasan gasar cin kofin duniya ta mata jiya a ƙasar Faransa. Oshiwala sabuwar ‘yar wasan ƙungiyar Barcelona ta ƙasar Spain ta zari ƙwallo ta ruga ta kuma zura ta ragar Koriya wanda ya ƙara tabbatar da nasarar Najeriya da ci 2 da nema a wasan. Wannan ne wasa na biyu da Najeriya ta buga a matakin rukuni-rukuni na gasar. Amma kuma shi ne karon farko da ta sami nasara biyu bayan kashin da Norway ta bata da ci 3 da nema a wasansu na farko na gasar. A kasar Ingila an fitar da jadawalin fafatawa gasar Premier ta kakar wasanni ta shekara ta 2019 da 2020 wacce za a soma a ranar 9 ga watan Agusta. Zakarun gasar Manchester City za ta soma fafutukar kare kambin nata karo na 3 a jere tare da karawa da kungiyar West Ham United a ranar Asabar 10 ga watan na Agusta. To sai dai mai mara mata baya wato Liverpool da ta lashe gasar zakarun Turai ita ce za ta soma bude gasar tun a ranar Juma'a 9 ga watan tare da fafatawa da sabuwar shiga Norwich City. Karon farko a tarihin gasar an fito da tsarin bada gajeren hutun buga wasannin gasar na tsakiyar kakar wasanni a watan Fabrairu wanda zai kai har na tsawon makonni biyu, yayin da kuma ake saran soma amfani da tsarin mataimakin alƙalin wasa mai kula da hutun bidiyo a gasar a wannan kakar wasannin. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
A gaida Murtala, kafin mi sallama ga Yusuf ya dawo da labarai amma a takaice.
To, Malam Hafiz, a takaicen shi ne wani babban jami'in tsaron na Amurka ya ce yana da cikakken ƙarfin imani cewar Iran ce ta kitsa harin da aka kai a kan jiragen ruwan nan guda biyu na jigilar man fetur a nan gabar tekun Oman. Muhimmin wannan wani guri ne wanda ke da muhimmanci ga zirga-zirgan jirage masu safarar mai. Yau shugaban ƙasar Sudan ta Kudu Salva Kiir ya kori babban jami'in ƙasar na man fetur wanda ƙasar wannan hanya ita ce kusan fiye da hanyar da ƙasar ke samun kuɗin shiga da suka kai kashi 90 cikin 100 a ƙasar. A halin yanzu kuma al'amura sun koma daidai a ƙasar Sudan a babban birnin Khartoum, inda mutane suka ci gaba da gudanar da al'amuransu na yau da kullum baya ga zanga-zanga da ta kwashe tsawonin matanni ana gudanarwa tun bayan ture shugaban ƙasar Umar al-Bashir da aka yi a watan Afrilu.
To, masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatarwa da Julie Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayansa, sai injiniyar mu Tian Muhammad Hafiz Baballake cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.